sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Zahra Aminu Faje da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 19 ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji wani rahoto na musamman kan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kai Afirka. To ko me masana ke ganin ya janyo wannan ziyarar?
Kasar Russia tana kokarin karfafa hurɗinta na diplomasiya da sauransu a kasashen Afirka. A baya-bayan nan mun ga ita kanta kasar Amurka tana kokarin hana wannan ta hanyoyi da yawa, dai kuma tattalin arziki, dai kuma irin kungiyoyi waɗannan na sa-kai.
A ci gaba da kawo muku rahotanni da hirarraki na musamman masu nasaba da cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa. Za mu kawo muku wata hira da daddan mai sauraronmu Sardaunan Ilori. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da rahoto na musamman daga kasar Kamaru wanda Garba Awwal zai gabatar, inda yau zai tabo batun daukar waɗanda ba su cancanta ba aikin ɗan sanda ko soji. Akwai mu kuma da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Zahar Aminu Fage da labaran duniya.
Masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci. Wani babban jami'in kungiyar 'yan ta'adda ta Houthi da ke samun goyon bayan Iran ya ce jiragen ruwan China da na Russia za su iya wucewa ta Bahar Maliya ba tare da sun fuskanci wata matsala ba. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito cewa Muhammad Al-Bahaiti, wanda memba ne na shugabancin 'yan siyasar kungiyar Houthi, ya faɗa a wata hira da ya yi da kafar yaɗa labaran Russia ta Izvestia cewa hanyoyin jigilar kayayyaki da ke kewayen ƙasar Yemen ba su da haɗari ga jiragen ruwa daga ƙasashen China da Russia, mutuƙar dai jiragen ba su da alaƙa da Isra'ila. Ƙungiyar ta Houthi ta ce suna nuna goyon bayansu ga Falasɗinawa ne a daidai lokacin yaƙin da Isra'ila take yi da mayaƙan Hamas a Gaza, kuma sun kai hari fiye da 30 a tekun Bahar Rum. Sai dai 'yan kungiyar ta Houthi sun kaddamar da hare-hare kan jiragen ruwa da ba su da alaka da Isra'ila, lamarin da ya sa wasu kamfanonin sufurin jiragen ruwa ke kaucewa hanyoyin jigilar kayayyaki, inda 'yan Houthi suka kaddamar da hare-haren. A yau Juma'a ne ministan yaɗa labaran Pakistan ya ce manyan shugabannin fararen hula da na sojin ƙasar za su gudanar da wani taron nazari kan harkokin tsaro akan takaddamar da ke tsakaninsu da Iran, bayan da ƙasashen masu makwabtaka da juna suka kai hari da makami mai linzami kan sansanonin 'yan ta'adda a yankunan juna. Prime Minister Rukun Ƙwarya Anwar Ulhaq Kakar, wanda shine zai jagoranci taron kwamitin tsaro na ƙasa da kuma dukkan hafsoshin sojin ƙasar, kamar yadda minista Murtaza Solangi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters ta wayar tarho. Solangi ya ce manufar taron ita ce yin nazari mai zurfi kan harkokin tsaron ƙasa bayan abubuwan da suka faru a Iran da Pakistan. Hare-haren ramuwar gayya da ƙasashen biyu ke yi shine kutse mafi girma da aka gani akan iyakokinsu a shekarun baya-bayan nan, lamarin da ya haifar da fargaba game da ƙaruwar rashin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya tun bayan ɓarkewar yaƙin Isra'ila da Hamas a ranar 7 ga watan Oktoba. A gefe guda kuma ita ma Iran ta faɗa a yau Juma'a cewa ta yi nasarar gudanar da atisayen tsaro ta sama ta hanyar amfani da jirage maran matuƙa waɗanda aka ƙera domin daƙile hare-haren wuce gona da iri a yankin, wanda ya tashi daga kudu maso yammacin ta zuwa gabar tekun kudu maso gabashin ƙasar a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali a yankin. A ranar Alhamis, Pakistan ta kaddamar da hare-hare ta sama kan wasu da ta ce 'yan aware ne a cikin Iran, a wani harin ramuwar gayya kwanaki biyu bayan da Tehran ta ce ta kai hari kan sansanonin wata kungiya a yankin Pakistan. Atisayen na kwanaki biyu da aka fara a ranar Alhamis ya shafi wani yanki daga Abadan dake kudu maso yammacin lardin Khuzestan zuwa Chahbahar dake kudu maso gabashin Sistan da lardin Balochistan mai iyaka da Pakistan da Afghanistan. Kungiyar Tarayyar Turai da ta Tarayyar Afrika da kuma Amurka sun yi kira da a gaggauta dakatar da bude wuta da samar da tattaunawa mai ma'ana tsakanin bangarorin da ke rikici da juna a Sudan. Kungiyoyin sun kuma yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankalin da ke tsakanin Somalia da Habasha gami da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Habashan da Somaliyan akan ballewar Somalia daga yankin Somaliland. Wakilan kungiyoyin da suka yi jawabi a birnin Kampala na kasar Uganda bayan taron kungiyar kasashen yankin gabashin Afrika sun bayyana cewa rikice-rikicen biyu na barazana ga zaman lafiyar yankin na kuriya Afrika. Sojojin Sudan da dakarun sa kai da ke hamayya da juna sun yi togab za fada akan ikon Sudan tun a watan Afrilun bara. Kungiyar Tarayyar Afrika da Kungiyar Tarayyar Turai da Amurka da kuma Majalisar Dinkin Duniya sun sanar da cewa fadan ya raba mutane miliyan 7 da mahallansu tare da hana yara miliyan 19 zuwa makaranta. Zubar dusar kankara da kuma yanayi mai sanyin gaske wanda a galibin fadin Amurka a cikin makon nan yayin sanadiyar mutuwar mutane a wasu yankuna tare da sanya zirga-zirga ababen hawa da na sama cikin hadari. Wani jirgin saman Amurka ya zame daga kan titin saukar jirage a Rochester na birnin New York inda dusar kankara ta sashi ya zame bayan tashin sa daga Philadelphia. Ba a samu rahoton waɗanda suka samu rauni ba. Yankin arewa maso gabas shine yanki ɗaya na Amurka da ke fama da matsanancin sanyi da kankara da yanayi mai hadari tun daga ranar Lahadi. Hukumomi sun bada rahoton mutuwar sama da mutane 40 a duk fadin kasar sakamakon sanyin tun daga makon da ya gabata. Mutane 14 cikin su daga jihar Tennessee ta Amurka suke.
Zahra Aminu fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai fara ziyara a Afirka daga Jibi Lahadi 21 ga wata. Takamaimai zai ziyarci kasashe hudu wato Najeriya da Cape Verde da Ivory Coast da kuma Angola. Kan haka ne wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina ya hada mana wannan rahoton.
Tuni dai kwararru da masana a Najeriya suke bambanta dangane da makasudin wannan ziyara, amma kuma dukkanin su sun yi ittifakin cewar lalle batun halin da ake ciki ne yaki tsakanin yan Palestino da Isra'ila. Yakin Russia da Ukraine da mahallin da ake ciki a jamhuriyar Niger ka iya zama kan gaba cikin abubuwan da za a tattauna. Shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intels Dr. Kabiru Adamu na mai cewa
muradin kasar Amerika kan Afirka da kuma a duniya gaba daya batutuwa ne akan demokrasiya da tsaro shi kansa a namu fahimta ababen da mai wakilin shi Blinken zai magana an ya taho ba za su wuce matsalar da ke faruwa ba a Niger bayan da ake juyin mulki ba za ka manta bai ta kasar Amerika ta dan ja jiki kafin ta ayyana cewa an yi juyin mulkin ne a nan Niger kusan matsayinta da mazauninta inda ta tsaya ya raba ma wadda Najeriya da kuma kungiyar rayuwar tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS kenan ta tsaya akai na cewa juyin mulki ne aka yi kuma ta yanke hurɗa da ita kasar Niger kaga ita Amurka ba ta yanke ba. To na tunanin mai yiwuwa kila zai wannan magana dan kokarin shawo kan shi shugaban kasar Najeriya da kuma kungiyar ECOWAS.
Ga masani kan tsarin demokradiya da diplomasiyar kasa da kasa kuwa Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, da ganin wannan ziyara ta Antony Blinken zai fi mai da hankali ne akan halin da ake ciki a gabas ta tsakiya.
Amurka tana wannan motsi ne zuwa kasashe irin su Nigeria, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Ivory Coast kenan da Angola a wannan watan saboda yanda suka fara nutsuwa suna kallon yanda ake musu sabon gani a duniya saboda yarjejewa da kuma goyen bayan da suke yiwa Isra'ila. Duniya ta fara ganin kama abin ya isa kuma kamar ba ma Isra'ila bace kawai Amurka ce, saboda haka wannan yawo na zuwa neman goyen baya ne da danna kirji akan kasashen da ake tunanin za su iya wato fara daukan matakai a tsakanin su na yi wa Amurka wato shagube kuma magana akan wannan yane, musamman idan aka san cewa kasar South Africa tana cikin wanda suke gaba-gaba kan wato ja da wannan matsayi na wato ita Isra'ila.
Dr. Kabiru Adamu shi ma na ganin cewar batun rikicin na gabas ta tsakiya kai mamaye batutuwan da za a tattauna a wannan taro.
Wannan yakin da ake tsakanin kasar Isra'ila da kungiyar Hamas, duk kasashen duniya sun dau matsayi akai, kuma kasar Afrika ta Kudu ta kai karar kasar Isra'ila. Bai alaka da kuddukut tsakanin kasar Amerika da Isra'ila, akwai yiwuwar cewa shi Blinken ya kokarin roƙan ita Nigeria ko nuna mata katta goyi bayan kasar South Africa, ko kuma ta dau ebaruwan mu yadda ta saba don kar a karfafa mai ita kasar Afrika ta Kudu. Abu na uku shine wannan yaki da ake yi tsakanin kasar Russia da Ukraine. Kasar Russia tana kokarin karfafa hurdunta na diplomasiya da sauran su da kasashen Afrika. A baya-bayan nan mun ga ita kanta kasar Amerika tana kokarin hana wannan ta hanyoyi da yawa, dai kuma tattalin arziki, dai kuma irin kungiyoyi wayannan na sakai da na kokarin kwato yancin bil'adama da sauran su.
Yayin kuma da nake dab da hada wannan rahoton ne, wata majiya a ofishin jakarancin Amurkan ke shaida min cewa sakataren harkokin wajen na Amurka a cikin batutuwan da zai tattauna da kasashen na Afrika sun haɗar da batun sauyin yanayi, samar da abinci, kiwon lafiya da tsaro, kazalika batun kare mutunta ƴancin dan adam, tsarin demokradiyya, kana da mutunta tsarin doka da oda. Duk na daga cikin abubuwan da babban jagoran diplomasiyar Amurkan zai tattauna a kansu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan, a ci gaba da kawo muku rahotanni da hirarraki na musamman masu nasaba da cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kahuwa. Za mu kawo muku wata hira da dadaddun mai sauraron mu sardaunan Ilori Alhaji Shehu Zaman Lafiya, wanda Mustafa Batsari yayi da shi, inda ya fara da cewa
sunana Alhaji Shehu Zaman Lafiya, sardaunan Ilori da kuma Gombe. Wallahi zance na yi farin ciki kwarai da gaske, saboda abin da yasa mu gaskiya wannan sashen naku inda kuke bayanukan nan yana wayar da mu, yana wayar da mu ko muna jin dadin bayanukan ku game da maganar sashen Afirka din nan yadda kuke faɗi mana fassara. Kowa tunda mutum kowanne irin mutum yana jin Hausan ku, yana jin ko bayanin da kuke, saboda haka ni dai ina daga cikin mai farin ciki da Allah ya sa aka samu dogon lokaci irin wannan kuma kuna yin wannan sana'a.
Na'am, sabona kaman su ma'aikatan sashen Hausan nan, kana da wata shawara ko bayani akan su?
Eh, shawara ta da su inda dai yadda suke yin abin su a cikin mutunci kuma cikin jin dadi, don kowa duk wanda yake sauraron muryar nan yana jin dadin irin labaran da ake basuwa. To ina fatan sai Allah ya kara musu karihi da kuma karin fasaha wanda yake dai za su tacci gaba da bamu labari abubuwan da suke tafiya a wannan sashe na.
Na'am, to kaman akwai wani abu da kake gani ya kamata a ce a yi gyara a cikin shirye-shiryen gidan rediyon muryar Amurka koko?
To gaskiya ni kan ban gani ba.
Na'am.
Dan dai waɗanda duk suke yin abin gwanai ne waɗanda sun iya kuma da wuya ka ji kuskure a maganar su.
Na'am.
To kaga ina kawo wata shawara can daban, kaga kuma zai zama laifi ne gare ni nake gani.
Na'am. To menene kake ganin ba za ka manta da gidan rediyon muryar Amurka ba?
Ba zan manta da gidan rediyon Amurka ba ko da yaushe, saboda labaran da suke basuwa wanda yake ainihin na gaskiya suke basuwa. Kuma muna saurare kuma muna jin daɗin to abubuwan da yake sahiya ana faɗa mana ga abubuwan da yake sahiya.
Na'am.
To saboda haka na godiya kwarai da gaske gare ku masu ba da labaran nan na sashen Afirka din nan. Amerika ko? Saboda ko da wani lokaci kuna yi abin ku ba wani kuskure ba wani son rai.
To mun gode
ku. Ni dai gaskiya na yaba muku.
Sardaunan Ilori Alhaji Shehu Zaman Lafiya kenan a hirarsa da wakilin Mustafa Nasiru Batsari kan cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kahuwa. To yanzu kuma bari mu je ga rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta gano jami'an tsaro a kasar na Kogi ta bangaren jandarmomi da kuma sojojin kasar Jamhuriyar Kamaru yayin da ake daukar su aiki ba bisa ka'ida ba ko kuma rashin samun ingantaccen takardu na kammala makarantunsu kafin a dauke su aikin na jandarma ko soja ko kuma shiga makarantun horas da manyan ma'aikatan gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Gwamnatin kasar a halin yanzu dai hukumar leken asirin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ta gano a tsakanin sojoji da kuma waɗanda suke shiga makarantun horar da manyan ma'aikatan gwamnati sama da guda 2000 ne wanda suke shiga cikin waɗannan bangarorin ta barauniyar hanya. Wannan ne sa na hira da Ajidan Ali wanda yake tsohon jandarma ne kuma a yanzu haka ya daga cikin masu ba da shawarwari ga ministan tsaron ƙasa Jamhuriyar Kamaru kan ayyukan tsaron ƙasa. Ga yadda hirar tamu ta kasance.
Lallai dai abin nan abin kunya ne domin tun lokacin da mu muke aiki kafin ma a hada concours din kowa da na hada takardu tukuna ana nema na bincike a san cewa lalle takardun nan takardun gaskiya ne. To yanzu nan bu musan abin da ya faru ba yan aiki kuma ya tun rubuta concours wajejen dubu da gendarmerie da armée duka biyu ne yanzu aka da akwai 8 da 20 da wani abu ne na gendarmerie da na armée akwai 8 kuma a iniya akwai 42 da su zofifiye da armée da gendarmerie duk takardu sun nan fo takardu ne ba mu san abin da ya faru haka nan ba amma dai muna so da gwamnati su bude enquête da za su yi a san ainihin ya aka yi har takardu nan suka hannu suka shigo hannunsu har aka yi valide har suka zo suka yi concours domin abin kam abin kunya ne.
To yanzu ya kake ganin idan har an kama su to wani hukunci ne ya yake tattare da su?
Normalement dai su kam za gani kamar dai iyayensu ne suka yi musu takardu domin yanzu kowa na neman aiki. To lalle kan hukunci na gwamnatin Kamaru kam ko iza ko ne. To ga gani kuma court penal Kamaru na kama wannan. To su yara za kama iyayensu in kan kama yara ma dole na kama iyayensu domin ba su da kansu bane suka yi takardu.
To gashi kuma farko kenan da aka samu irin waɗannan a ƙasar Kamaru. To kai ya kace ganin ministan tsaro ya gudanar da aiki kamar da kamata kenan?
Wannan kam dole ne a yi wa ministan tsaro tafi domin lalle aiki domin kada a ɗauki mutanen da ba su san komai ba su zo suna aiki abin da ba za su zai fi ƙarfin. To dole ne minista kam ya yi aikin shi kuma muna roƙon Allah dai ya ci gaba da wannan irin aiki domin za a bar mutanen da suke da ilimi a jihar Dauko da ba su da ilimi su zo suna ɓata sunan gendarmerie su tuma gendarmerie gara ma armée don militaire kam ma mu an san su kayan yaƙi ne kawai amma gendarmerie mutane ne masu yin enquête kuma to gendarmerie kuma da bai san iya yin enquête ba kawai ya zama shirme domin ya ai ta saka ya ɓaci kenan domin ba inda za a yi gendarmerie zai iya yin enquête ba zai iya yin rubutun wani abu ba kuma a ce ba gendarmerie kuma ba zai ɓata sunan gendarmerie a Kamaru ba haka mu muka san gendarmerie da muka bari ba. Domin lalle akwai matsala babban matsala ma domin yanzu yara ba su da ilimin da mu aka karantar da mu muka da ilimin aiki domin yaran da duk a ɗauki mutum yanzu bai da wani takarda to me zai ji ma a wajen yin enquête shi ne ai matsalan kenan aikin da na Amerika dai to hal gyara.
Alhaji Ali dan adawa ne a kasar jamhuriyar Kamaru kuma mai fashin baki ne akan al'amuran gwamnati kasar ta Kamaru ga abin da yace kan yadda ake gudanar da daukan jami'an tsaro a fadin kasar
dangane da tambayar da kai akan gendarmomi sama da 1000 da aka cire su daga cikin aikin su na gendarma kan cewa kan an dangana hujjar da kan cewa takardun su ba na gaskiya bane wato takardun da suka samu shahadan su nan da suka samu ba na gaskiya bane wanda suka hada suka yi takardan da suka yi jarabawa na zama gendarma din ba na gaskiya bane babu wani sakaci a ciki gwamnatin Kamaru wato ko ince maka gwamnatin Fulbe abinda ta gada kenan wato abin ya zama kaman kabilanci ko kuwanci wato rayuwa ne na kauyuka wato kaman Kamaru din sun raba ta ne kashi kowa ai a kowane lokacin zai irin wannan jarabawan isa kaga minista ko ko wani babban jarida general manager shi tafi kauyen su dibin mutane kawai yaje sa su kai kuma mu talakoki da muke da ƴaƴanmu wanda suke da irin waɗannan takardun din babu aka kashe kuɗi ma masu sama da miliyan ma mutane suna kashewa a cinye musu kuɗin kuma ba za su samu wannan al'amarin ba to kaga bayan da zaka yi kace mai abin din sakaci ne babu sakaci a ciki gwamnatin din haka take tafiya balantana yanzu kuma abin ya kai makura tunda an kai ma da cire jandarmi sama da 1000 nan wato muna tuna cewa ma lalle ku abin ya so malalacewa tsakanin su da su din waye su da su a zaluman din gwamnati a zaluman su da su abin ya so malalacewa tsakanin su muka abin da zamu iya gani kenan akan wannan al'amari domin an dade ana yin wannan al'amari ba taba tona siri haka ba ba taba fitar da kowa ba amma tunda yanzu ya so malalle ku ai karshen wannan gwamnatin din ya kusan karewa abin da dai zamu gani kenan kada shi din mu ci Allah ya gyara domin ba wanda zai so kasar shi dai a wayi gari a ci kasa na cikin matsayin yaki
Alhaji Abubakar Kaba mai fada a jini a gwamnatin kasar ta Kamaru kuma dan jam'iyyar shugaba Fulbe ne FDPC ko CPDM masu mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma ya yi mana karin haske kan yin al'amuran da ke faruwa musamman ma a bangaren tsaron kasar ta Kamaru
minister defense ya yi wa yara mun da suka yi amfani da takadduna wanda ba ne gaskiya ba takaddan gaskiya ba ina cikin irin binciken da a kunkurdin shiga manyan makarantu da kuma shiga manyan ma'aikatu ake yi to ka san abu ne wanda lokacin da ake karban takaddunan mutane ana dossier su tura sai daga baya ake turawa inda akai sayin wa'annan takaddunan din ake bincike shi ta ga wannan sayin ake samun dallati kafin a tabbatar da takaddan gaskiya da mara gaskiya to amma duk da haka kuma ba gendarme bane kawai ai yara da gendarme da military ne hadda wani suke imiyama suna ciki to shi sa ka ga ranan minista yayin maganar cewa duk waɗannan dubun za a kore su kuma za a tume su domin sun bata wa kasan Kamaru suna to shi sa ka ga abin da ya cancanta a yi da za a iya yi nan gaba kafin a tura su tafiya soma training ya zama da cewa an gama duk waɗannan irin binciken din domin yanzu hakan nan wa'annan an ba kamar yadda minista ya ce ba da su daga mugayen kwayoyi kwayuka a cikin al'ummu domin wa'ansu barayin da kaga suke amfani da bindiga to wa'anda su ka aka kore su ne to amma na jin wannan karin mataki da ya dauka ni ya yi mun kyau sabila da ya ce duk za a tuhume su da ko za a rufe su za a rufe su wanda kuma suka taimaka musu a yin wannan abin su ma za a tuhume su to Allah ya kai mu da yaro na lokacin din amma gwamnati ta ci gaba da saurin bincike kafin yara su je training ni nawa gudunmuwan zan iya kawowa kenan a wannan al'amari kasan wannan fitina ba Kamaru ne kawai ba
janar sani muhammadu shine mai kula da shiyar bataliya ta arewa mai nisa a kasar ta Kamaru an da jami'an tsaron kasar suke ta'arta buhu da maharan boko haram shi ma ya ce zamu tsaya tsayin daka mu ga cewar mun tsinci balagurbi a cikin jami'an tsaron kasar Kamaru kuma domin in ba mu yi haka ba za a yi kisan da kwarkwata muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru.
A gaida Awal Garba, kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Lalle hakika shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 duka fowa
shekaru 45
shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC
kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryen mu domin daidai cewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare
mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayen mu
zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam
da kuma dandalin ƴan jarida
lokutan muna nan ba su canja ba
haka ma mutocin da ake kama mu ma ba su sauya ba
zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA
haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukan mu na internet tare da sabbin shafuka na duniyar Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk fadin duniya
sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni
ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatun ku shine muradin mu
to yanzu kan a dan shakata da wannan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takeice
wani babban jami'in kungiyar ƴan ta'adda ta Houthi da ke samun goyen bayan Iran ya ce jiragen ruwan China da na Russia za su iya wucewa ta Bahar Maliya ba tare da sun fuskanci wata matsala ba kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito cewa Muhammad Al-Bahaiti wanda memba ne na shugabancin ƴan siyasar kungiyar Houthi ya faɗa a wata hira da ya yi ta kafar yaɗa labarar ta Russia ta Izvestia cewa hanyoyin jigirar kayayyaki da ke kewayen ƙasar Yemen ba su da haɗari ga jiragen ruwa daga ƙasashen China da Russia matuƙar dai jiragen ba su da alaƙa da Isra'ila A yau Juma'a ne ministan yaɗa labaran Pakistan ya ce manyan shugabannin fararen hula da na sojin ƙasar za su gudanar da wani taron nazari kan harkokin tsaro akan takaddamar da ke tsakanin su da Iran bayan da ƙasashen masu makwabtaka da juna suka kai hari da makami mai linzami kan sansanoni ƴan ta'adda a yankunan juna a gefe guda kuma ita ma Iran ta faɗa a yau Juma'a cewa ta yi nasarar gudanar da atisayen tsaro ta sama ta hanyar amfani da jirage marar matuƙa waɗanda aka kera domin daƙile har-haren wuce gona da iri a yankin da ya tashi daga kudu maso yammaci zuwa gabar tekun kudu maso gabashin kasar.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safi, idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta tayani gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandu da Wamai, da kuma engineer mu yanzu Andrend, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.